sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar ta yau Asabar 19 ga watan Yuni shekara ta 2021. Inda yanzu haka agogonmu a gundumar Colombia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Haranje ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, Ibrahim Raisi dan ra'ayin rikau ya ci zaben shugaban kasar Iran har ma dan takara mai gugurumar kawo canji Abdul Nasir Hammati ya rungumi kaddara. Cibiyar tattara bayanai kan cutar corona ta Jami'ar Johns Hopkins ta ce zuwa yanzu mutane kimanin miliyan 177.8 ne suka kamu da cutar a duniya, sannan kuma miliyan 3.8 suka mutu. Sannan wasu manyan shugabannin kamfanin jaridar nan ta Apple Daily da ke kasar Hong Kong sun gurfana a kotu a yau Asabar a zargin da ake musu na haɗin baki da wasu na waje, kuma an hana su beli.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A bangaren rahotanni kuwa, za a ji wani irin hali ake ciki a birnin Yawuri tun bayan sace wasu ɗalibai da 'yan fashin daji suka yi.
To yanzu muna nan dai ga munin tsirmai dai iyaye hankali tashi, to muna nan dai muna jira mu ga abin da zai tabbata. Ko kwana nawa ne mu ji, saboda hankalin 'yan gida ba zai kwanta ba.
Dangantaka na ƙara tsami tsakanin gwamnati da kungiyar kwadugo.
Kuma maganan kananan hukumomi zabi wannan watan sai a biya su kashi 80, wani wata a biya kashi 70.
Kaɗan daga cikin rahotannin da muke tafa da su kenan. Bayan nan muna tafe da shirinmu na adawo lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya kuma zai shigo don ya gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Dan takarar shugaban kasar Iran mai gugurumar kawo sauyi ya rungumi kaddara bayan kayan da ya sha a hannun dan ra'ayin rikau kuma kwararre a harkar shari'a Ibrahim Raisi. Ina fatan gwamnatinka karkashin shugaban addini Ayatollah Ali Khamenei za ta kawo annashuwa da ci gaba a kasar mu, a cewar tsohon gwamnan babban bankin kasar Abdul Nasir Hammati a wata wasikar da ya rubuta ga wanda ya nasara, a cewar kafafen yada labarai. Iraniyawa sun kada ƙuri'a jiya Juma'a a zaben shugaban kasar da ba a fito ba sosai, kuma wanda ba a samu mai ja sosai ba da fitaccen dan takara Ibrahim Raisi. Babu alƙaluma a hukumance daga ma'aikatar cikin gida na kiyasin adadin waɗanda suka kada ƙuri'ar har zuwa lokacin da aka rufe rumfunan zaɓe da ƙarfe 2 na asubahin yau Asabar agogon ƙasar. Cibiyar tattara bayanai kan cutar corona ta Jami'ar Johns Hopkins ta ce zuwa yanzu mutane kimanin miliyan 177.8 ne suka kamu da cutar a duniya, sannan kuma miliyan 3.8 ne suka mutu. Amurka na ci gaba da zama ta farko a yau masu kamuwa da cutar wajen miliyan 33.5, sannan sai India mai miliyan 29.8. Shugabar Jamus Angela Merkel da shugaban Faransa Emmanuel Macron sun yi kira ga kasashe mambobin kungiyar tarayyar Turai jiya Juma'a da su saka ido sosai kan yaduwar sabon nau'in cutar corona, sannan suka yi kira ga kungiyar da ta tsara yadda za a rika bude kan iyakokin da aka rufe saboda cutar ta COVID-19 a yankin. Har yanzu ya zama dole mu yi taka tsantsan saboda mu samu bazarar sama mai cike da walwala, abinda shugaba Merkel ta faɗa kenan a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin Berlin kafin shugabannin biyu su yi wata liyafa mai tafa da aiki. Wasu manyan shugabannin kamfanin jaridar nan ta Apple Daily da ke kasar Hong Kong sun gurfana a kotu a yau Asabar a zargin da ake musu na haɗin baki da wasu, kuma an hana su beli bayan da gwamnati ta kullo da wata dokar bugun 'ya'yan kaɗanya wadda aka auna kan wannan jarida mai matukar sukar China. Ana zargin babban edita Ryan Lo da kuma babban shugaban kamfanin Chunqing Hong da haɗin baki da wasu 'yan ƙasashen waje don yin zagon ƙasa ga tsaron cikin gidan China, saboda wasu jerin rubuce-rubuce da 'yan sanda suka ce na kiran da akakaba ma China takunkumin ƙasa da ƙasa. Babban alkali Victor So ya ce babu wata isasshiyar alamar da a ta bakinsa za ta sa kotun ta yarda cewa waɗanda ake zargin ba za su ci gaba da aikata abubuwan da ka iya yin illa ga tsaron ƙasa ba.
Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko. A Najeriya ana ci gaba da dakon ceto wasu daga cikin ɗalibai da aka sace daga kwalejin gwamnatin tarayya da ke birnin Yawuri a jihar Kebbi. Baya ga wasu ɗalibai biyar da malamai da aka ceto, har yanzu dai jami'ai na ƙoƙarin ganin sun ceto sauran da kuma ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar da take neman zama ruwan dare a makarantu. Su kuwa al'ummar yankin suna nuna farin cikinsu dangane da wannan nasara da ake samu akan waɗannan 'yan fashin daji. Daga birnin Yawuri, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Tun a jiya ne bayanai ke yawo cewa an ceto wasu daga cikin ɗaliban da aka sace, abinda ya sa wasu daga cikin iyaye da ma 'yan uwan yaran ke ta shauƙin ganin sun yi ido biyu da su da kuma buƙatar ceto sauran.
Tabbatar mana cewa wai an gansu suna a hannu. To yanzu muna nan dai ga munin tsarmai dai iyaye hankali tashi. To muna nan dai muna jira mu ga abin da zai tabbata. Ko kwana nawa ne mu ji saboda hankalin yan gida ba zai kwanta ba.
An ce mota guda ne aka tara. Ko da yake in muga faru haka sai ka ji nan ka ji can. So ba mu tabbatar ko duka ne aka tare ba. To ni ma ita diyana ba tabbatar cewa ko ta shiga mota ko ba ta shiga ba.
Na zanta da wani basarake na ɗaya daga cikin garuruwan da ake artabu da 'yan ta'addar. Wanda bai so ambaci sunansa ba saboda baya da iznin magana a hukumance, amma da ya tabbatar min da cewa yaran nan biyar da aka ceto da malaman su biyu tun da aka tura su fadar gwamnatin jihar Kebbi, su kuwa sojoji 11 da aka yi wa raunuka an ba su magani a asibitin Dirin Daji yayin da aka tura wasu a asibitin birnin Kebbi, sai ɗalibai uku da Allah ya wacikawa. Kawo yanzu dai hukumar makarantar ta tabbatar da cewa yara 94 ne aka sace da malamai 4 da kuma wasu ma'aikata da ba malamai ba su ma 4. Shugaban makarantar Mustapha Ayuba Yusuf ya ce wani daga cikin malaman da ya kubuta tare da yara biyu shine ya shaida masa haka a wayar da yayi da shi.
Shine ya tabbatar min da wannan su wanda na baka, saboda ya ce man lokacin da suka shiga daji nan da aka tara su sun zauna sai aka targa su dai biyu uku aka samu 94 yara, sannan aka samu malamai academic staff guda 4 sannan da non-academic.
Su kuma mutanen yankin da ake fafatawa da 'yan bindigar sai murna suke yi akan watakila wannan zai kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a yankin nasu.
Mutanen mu suna cikin farin ciki har da jiya zuwa yau, saboda kaga dama mafi yawan akasari mutanen manoma ne, an hana su manoma zaman su. To an ka samu aka dan kawo da waɗannan mutane gaskiya suna komawa daji, kuma gaskiya suna jin daɗi, suna farin ciki da wannan gwamnati da abin da gwamnati ta musu jiya dai zuwa shekaran jiya zuwa yau.
Kuma an yi sama gwamnati addu'a, an kuma yi masu wajen nan addu'a da Allah shi kare shi kuma Allah shi auna su da suka bakwa nan mutanen banzan. Kuma mutane na nan Najeriya su ji yadda za a kaya a jiwon saboda in za an ba su damar haka sai su koma cikin muhallin su.
Na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi ko a samu wani bayani, amma dai ba a samu ba.
To Allah, I will find out sir.
Kamar zuwa yau zan saki kiran ka.
To kaga abu ne ai na hukuma ko ba ni ne final sai a wasa. I will do my best insha Allah.
Yanzu haka dai a cewar mutanen yankin sojoji da 'yan sakai na cikin daji suna arangama da marayin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu sai labaran duniya kashi na biyu.
Kasar Thailand ta fara gwajin biyu daga cikin wasu rigakafin cutar corona 4 da wasu masu ilimin kimiyyar kasar suka kirkiro, yayin da kasar ke fadi tashin neman rigakafi daga kasashen waje saboda yaduwa da cutar ke yi fiye da yadda kasar ta taba gani tun bayan bullar annobar. Ba za a iya samar da rigakafin da aka kirkiro a kasar da yawa cikin lokaci ta yadda zai taimaka wa Thailand wajen yaki da bazuwar cutar a baya-bayan nan ba. Jami'an gwamnati da masu samar da rigakafin na fatan cewa nau'ukan rigakafin za su iya samuwa cikin lokaci a wadata su ga Thailand, sannan mai yiwuwa ma har da makwabtan kasashe a kuma iya inganta rigakafin don tunkarar nau'in cutar da ya fi yawa zuwa baɗi. Wani babban janadin sojin Amurka ya yi gargaɗi jiya jama'a cewa ta'addanci na wanzuwa a ta bakinsa tamkar wutar daji a wani babban sashi na Afirka, kuma al'amarin na buƙatar kulawa daga duniya. Ya yi wannan furucin ne yayin rufe wata babbar rawar daji da ta haɗa sojojin Amurka da na Afirka da kuma na Turai. Rawar dajin mai lakabin zakin Afirka, wadda aka shafe makonni kusan biyu ana yi, an fara ne tun daga yankin Morocco, wacce kawar Amurka ce ta ƙuddaƙud, aka kuma ɗanyi wata a Tunisia da Senegal. An kasa wannan atisayen bara saboda cutar corona. Janar Stephen J. Thompson, shugaban sashen Afirka na rundunar mayakan Amurka, ya yaba da irin abubuwan da aka cimma a wannan atisayen haɗin gwiwa, sannan ya ce sassan Afirka na fuskantar barazana mai matuƙar muni. A ƙarshe, ƙungiyar Taliban na ta samun gudunmawar kuɗi a yankin kan iyakar Pakistan, yayin da ƙungiyar mayakan ke daɗa zafafa hare-haren da take kaiwa kan sojojin Afghanistan gabanin janyewar sojojin Amurka, abinda 'yan yankin suka shaidawa muryar Amurka kenan. Majiyoyi da dama da kuma shaidun ganin ido da ke kuma da masaniya kan irin waɗannan gudunmawar kuɗi sun tabbatarwa muryar Amurka cewa har kaddamar da hidimar tara ma Taliban kuɗi ake yi a sassan ƙasar ta Pakistan. Wani mazaunin duki na lardin Baluchistan ya shaidawa muryar Amurka cewa mayakan Taliban na Afghanistan na zama tare da wasu masu haƙar ma'adinai a wasu tsaunukan da ke kusa, kuma sukan zo su buƙaci tsakanin dala 50 zuwa dala 70 daga masu shaguna kowace ranar Juma'a.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bayan labaran duniya, yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Rashin jituwa tsakanin kungiyar kwadugo da gwamnatin jihar Nasarawa na ƙara ɗaukan wani sabon salo, inda gwamnatin ta ja tunga su kuwa mambobin kungiyar ta kwadugo suka sha alwashin ganin cewar sai sun ga abin da ya ture na ɗumbuzu. Daga jihar ta Nasarawa, ga Zainab Babaji ɗauke da ƙarin bayani.
Gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sulai ya kiyaye sanya hannu kan yarjejeniyar da gwamnati ta cimma da ƙungiyar kwadagon jihar da ke yajin aiki har sai sun daidaita da gamayyan ƙungiyoyin ma'aikatan jinya a jihar. Tun a ranar 15 ga watan Yunin wannan shekara ne dai ƙungiyar kwadagon jihar Nasarawa ta fada yajin aiki don neman gwamnatin jihar ta biya mata wasu bukatu da suka hada da ƙarin girman ma'aikata, aiwatar da mafi ƙarancin albashi na naira 30,000 da sauransu. Bayan kai ruwa rana tsakanin gwamnati da ƙungiyar kwadagon ne, gwamnatin jihar ta nada kwamiti mai mutane 11 ciki har da sarakuna don daidaitawa. Shugaban ƙungiyar kwadago a jihar Nasarawa Yusuf Iya ya ce wasu bukatun nasu sun kai shekaru 10 gwamnati bata aiwatar da su ba.
Maganan karin girma, annual increment, akwai kuma kusan shekara 13 kenan ba wani ma'aikacin da aka tura shi ya je karin ilimi akan makaman aikinsa. Baya ga wannan akwai wani tsari na gwamnatin tarayya na gidaje, san shekara 6 kenan muna ta fama da gwamnati domin gidajen da suka tsufa gwamnati sai da wa wadanda suke zama a ciki. Akwai kuma maganan kananan hukumomi, sadi wannan watan sai a biya su kashi 80, wani wata a biya kashi 70, sai ki ga cewa mutum ya gama aiki pension nashi ko kuma gratuity nashi miliyan 20 misali, sai ka ga bayan wata 3 ko 5 ko 6 ana biyan shi 100,000. Kadan daga cikin abubuwan da ya sa muka sunduma wannan yajin aiki kenan.
To amma yanzu ina ka kwana?
Gwamnati yanzu sun sa committee, akwai wani tangin albashi na August 2016, to gwamnati ta yarda za ta biya wannan a wannan wata na June, ka wato karin girma. Inda muka tsaya shine gwamnati ta yarda za ta sa amma a watan 8.
Yayin da ake zaton za a samu maslaha, kwatsam sai gamayyar kungiyoyin ma'aikatan jinya a jihar ta janye daga yarjejeniyar. Mai magana da yawun kungiyar gamayyan kungiyoyin ma'aikatan jinya a jihar ta Nasarawa Kyari Caleb yace ma'aikatan jinyan da suka fara yajin aikin su tun ranar 7 ga watan Yuni, gwamnati ta ta haɗo kansu ne da ƙungiyar ƙwadago don sasantawa, amma sun lura cewa yarjejeniyar bata kunshi biyan bukatunsu ba.
Coalition of Nigerian State Health Professional Association has distanced herself from the purported agreement reached.
Kari Kelep kenan yake cewa gamayyar ƙungiyoyin ma'aikatan jinya a jihar Nasarawa ta nesanta kanta daga yarjejeniyar da aka cimma da ƙungiyar ƙwadago. Yace ƴaƴan ƙungiyar sun amince su ci gaba da yajin aiki. A nasa bangare, gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sulai yace ba zai sanya hannu a yarjejeniyar da ƙungiyar ƙwadago ta amince ba har sai sun daidaita da ƙungiyar ma'aikatan jinyar jihar.
But if orders are pulled out, that means labor has to go back and do some work.
Yace idan har sauran waɗanda ake yarjejeniyar domin su sun janye, kenan dole ƙungiyar ƙwadago ta koma ta shawo kansu. Ƙungiyar ƙwadagon dai tace za ta zauna da ƙungiyar gamayyan ƙungiyoyin ma'aikatan jinya don sasantawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Ita kuwa ƙungiyar Amnesty International ta buƙaci gwamnatin jamhuriyar Nijar da ta ɗauki matakin baiwa ɗan gwagwarmayan nan Anas Jibrilla damar ganawa da lauyoyinsa bayan shafe watanni kusan uku a garkame a gidan kaso mafi haɗari a ƙasar da ake kira Kwatakwali saboda zarginsa da yunƙurin kifar da sabuwar gwamnati. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya bibiyi halin da ake ciki ga kuma rahoton da ya haɗa muna.
A washegarin fitar da sakamakon zaben da ya bayyana Muhammad Bazoum a matsayin wanda ya yi nasara a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar Nijar ne, hukumomi suka kama shugaban kungiyar MDC Anas Jibrilla, wanda bayan shafe awoyi 48 a ofishin ƴan sandan farin kaya aka wuce da shi zuwa gidan yarin Kutukale. Sai dai zancen nan da ake lauyan da ke kare shi bai samu ganinsa ba, ballantana a yi masa shari'a. Saboda haka kungiyar Amnesty International ta buƙaci hukumomi su sallame shi ko kuma su gabatar da shi a gaban alkali domin a yi masa shari'a. Malam Abdul Nasir Ali Hamani mamba ne a kungiyar MDC.
Godiya muke Amnesty International da sun ka gane gwagwarmaya da muke nan gaye, an doce ka, an kai ka, an aje ka, baka san dan me anka kama ka. Masala ne wannan. Ko kai baka sani ba, ya kamata ce abokacinka ya sani dan me ne anka kama ka, dan ka san me ne a yi ma shari'a. Anas yakin da bai shi dan kan shi ba, Anas bai dan bayya so wani shi. An kama shi Kutukale, kuma kun san me Kutukale, babban barayi da wanda suka shi mutane terrorist da waye su a ce kancan.
Anas, wanda tsohon shugaban kungiyar ɗaliban jami'ar Yamai ne, na fama da rashin lafiya a cewar wasu majiyoyi, abin da ya sa lauyan da ke kare shi ya buƙaci a bada belinsa a makon jiya. Sai dai kotu ta yi watsi da wannan bukata.
Sai da ash sun kai wani mission, sun ga ganshi can bai da lahiya. Har yanzu ana sayana ta. Mun tura abokakinmu sun ka sa a nemo mishi liberté provisoire. Sun ka wasai da demandakin liberté provisoire nan. An koma da shi kuma. Har yanzu abokacin bai ganshi ba. Har yanzu matan bai ganshi ba. Har yanzu mu da ma muke abokansa ba mu ganshi ba. Yanzu muna nan kusa wajen wata uku da an ka kama shi.
Kakakin gwamnatin Nijar Tijani Abdulkadiri da muka tuntuɓa a kan wannan batu ya ce kawo yanzu bai samu kofin wannan wasiƙa ta amnesty ba. To amma shugaban kungiyar RGRN mai da'awar kare manufofin gwamnatin Renaissance Anda Garba Musa ya ce maganar Anas Jibrilla wani abu ne da tuntuni ya shiga kunnuwan shugaban ƙasa Muhammad Bazoum.
Nijar ƙasa ce mai biyar doka da oda. Ina tuni da wani zama da mun kai ɗan hura hula sun kai da shugaban ƙasa Alhaji Bazoum Muhammad. Shugaban wata kungiya ya samu shugaban ƙasa ya faɗa mishi wannan bayani, ya ce ya cancanta a sako Anas Jibrilla. Kin maganganu irin wannan shugaban ƙasa ya yi, ya ce za a yi bincike wanda adalihi a sallihin shi, wanda bai da laihi a sake shi.
Kwana ɗaya bayan da kotun tsarin mulkin ƙasa ta tabbatar da nasarar ɗan takarar PNDS Tarayya Bazoum Muhammad a zaben da ya gabata, an yi ta yaɗa muryar Anas Jibrilla ta manhajar WhatsApp. Yana mai cewa jama'a ta fito a Yamai da dukkan manyan biranen ƙasar nan domin kalubalantar wannan sakamako. Abin da ya sa kungiyar Amnesty ke ganin an fake ne da dokar hukunta masu laifuka ta yanar gizo-gizo wajen kama shugaban na kungiyar MDC Dubun Niger. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To Ubangiji Allah ya samu dace baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na Dawo Lafiya. Baba Yakub makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne za mu kawo karshen tattaunawa da Malam Nasir Zaharuddin, tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya ta ƙasa, wanda kuma yake sharhi akan harkokin yau da kullum akan yawan hatsarin jiragen sama da ake samu a Najeriya, musamman a cikin wannan lokacin biyu bayan wanda ya faru makonni biyu da suka gabata, wanda ya sanadiyyar mutuwar babban hafsan sojin Najeriya Ibrahim Attahiru da wasu jami'ai. Bakon namu ya taɓo batutuwa da dama da suke zama sanadin yawan hatsarin jiragen sama a Najeriya, ciki har da batun cin hanci da rashawa da kuma rashin bin ƙa'idar gyaran jiragen. A yau za mu ci gaba ne daga inda yake ba da shawara akan yadda mahukunta za su tinkari batun cin hanci da rashawa a Najeriya, wanda yake cewa da hakan ne za a samu daidaituwar al'amura a ƙasar.
Tilas a tashi a wani abu, abubuwa irin waɗannan ga su nan yawa suna nuna mana cewa ba sai kuma tashi tsaye gwamnatin shugaba Buhari sai ta tashi ta wata hoɓɓasa na tabbatar da cewa ba a rika gurin wasu abubuwa ba. Kuma ana zargin akwai wasu mutane a fadar shugaban ƙasa 'yan baranda waɗanda su ne suke gudanar da irin waɗannan abubuwa, wanda ya kamata shugaban ƙasa ya tashi tsaye ya fara tsawatarwa da kuma sake ya fara duba irin abubuwan da suke faruwa a cikin gwamnatinsa.
To wannan ana gani yana faruwa ma manyan sojoji fa, karshe yana yuwa ya zo ya kare akan ainihin shugabannin ƙasa. Misali shine a shekarar 2015 da mataimakin shugaban ƙasa ke yakin neman zaɓe, shi ma ya samu irin wannan hatsari na jirgi, amma aka yi awon arziki Allah ya kukutar da shi, babu wanda ya ji ciwo ko kuma babu wanda ya mutu a wannan hatsarin jirgin da mataimakin shugaban ƙasa ya samu. To in ko irin wannan matsala zai shafi mataimakin shugaban ƙasa, amma har yau a kasa magance matsalar cin hanci kuma wannan abin na ci gaba da faruwa, shin akwai lokaci da za a wayi gari a iya magance batun cin hanci da rashawa a Najeriya da za a samu sauki, ba ma harkan jiragen saman sojoji ko jiragen sama ba, a ɓangarori na rayuwa a Najeriya?
Ya tashi tsaye ya kanka daga bacci da yake yi na wato tabbatar da cewa ya kai wannan yaki da cin hanci da rashawa ya zama shi ne abin da ya sa a gaba fiye da komai na yanzu, ban da harkar tsaro. In aka yi haka kuma aka ga cewa ana hukunta mutane, don da yawa za ka ga akwai kisa-kisa ba wani lokacin ba, tun da aka fara harkar yaki da cin hanci da rashawa lokacin ba masu to akwai dubban mutane da aka kai su gaban EFCC ana binciken su. Amma tun har yau za ka ga wanda za ka kirka cewa an hukunta su ba su kake gasa yanin ɗan yatsu gaba. To kaga idan ba a hukunci mai tsamarin kuma kaga su kasar cana ma da an kaya da shi yana cin hanci da rashawa an kisa, to waɗannan mutane ba ba karamin tarihi suke wa ƙasar nan ba, ya kamata a fara wani abu na tauna tsakuwa domin kaya ta ci so.
To a Najeriya da sauran kasashen nahiyar Afirka dai suna fama da hatsarin mota ya fi mai rayuka fiye da duk wasu cututtuka da wasu tashin hankali da akan samu a kasashen nahiyar Afirka. To a Najeriya gashi kuma ana samun banda na mota hatsarin mota, yanzu ana samun hatsarin jiragen sama. Menene shawaranka a matsayinka na mai sharhi akan harkokin yau da kullum game da batun yadda za a inganta batun sufurin jiragen sama a Najeriya?
Wato sai mu kwaikwayo mu koyi da abubuwan da suke faruwa a sauran kasashe na duniya, mu ɗauka ita wannan ƙasa da muke ciki yanzu ta Amurka. Baba, ƙasa ce wadda kullum za ka ga dubban jiragen sama suna tashi, amma sai a shekarar 5-10 baka ji jirgi ɗaya ya karkashe daga hanya ba ma ya yi yawa sauka. To kaga wannan duk yana faruwa ne saboda yanda ake tabbatar da cewa an ka'idar ta da jirage. To kaga mu a can Pakistan har yanzu za ka ga ana cewa bari a yi maneji, shi kuma jirgi ba a yi masa maneji kamar yadda ake wa mota, wannan ba ma jiragen soja ba, hatta jirage da ake hawa ana yin sufurin yau da gobe na fasinjoji suna ai a yan shekarun baya, musamman lokacin Obasanjo, an yi ta samun haɗuran jirage inda ɗaruruwan mutane suka rika rasuwa a sakamakon haɗuran da ake. Kuma idan an duba za a ga yawanci akwai kurakuran su matuƙa jiragen sama, amma wani lokaci za a ga cewa kuskuren na cewa ba a yi wani gyara ba ne a cikin jirgin.
Madalla ya ƙarshen tattaunawarmu da Malam Nasir Zaharuddin, tsohon shugaban ƙungiyar 'yan jaridar Najeriya ta ƙasa kuma mai shirya kan harkokin yau da kullum. Sai kuma mako na gaba za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi baƙon namu Malam Nasir Zaharuddin da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yako Makeri ne nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
Dan takarar shugaban ƙasar Iran mai gugurmayar kawo sauyi ya rungumi ƙaddara bayan kayan da ya sha a hannun ɗan ra'ayin riƙau kuma ƙwararre a harkar shari'a Ibrahim Raisi. Ina fatan gwamnatinka ƙarƙashin shugaban addini Ayatollah Ali Khamenei za ta kawo annashuwa da ci gaba a ƙasarmu, a cewar tsohon gwamnan babban bankin ƙasar Abdul Nasir Hammati a wata wasiƙar da ya rubuta ga wanda ya nasara a cewar kafafen yaɗa labarai. Cibiyar tattara bayanai kan cutar corona ta jami'ar Johns Hopkins ta ce zuwa yanzu mutane kimanin miliyan 177.8 ne suka kamu da cutar a duniya, sannan kuma miliyan 3.8 ne suka mutu. Amurka na ci gaba da zama ta farko a yawan masu kamuwa da cutar wajen miliyan 33.5, sannan sai India mai miliyan 29.8. Shugabar Jamus Angela Merkel da shugaban Faransa Emmanuel Macron sun yi kira ga kasashe mambobin kungiyar tarayyar Turai jiya jama'a da su saka ido sosai kan yaduwar sabon nau'in cutar corona, sannan suka yi kira ga kungiyar da ta tsara yadda za a rika bude kan iyakokin da aka rufe saboda cutar ta COVID-19 a yankin. Wasu manyan shugabannin kamfanin jaridar nan ta Apple Daily da ke kasar Hong Kong sun gurfana a kotu a yau Asabar a zargin da ake musu na haɗin baki da wasu, kuma an hana su beli bayan da gwamnati ta kullo da wata dokar bugun 'ya'yan kaɗanya wadda aka auna kan wannan jarida mai matukar sukar China. Ana zargin babban edita Ryan Lo da kuma babban shugaban kamfanin Chun Kyung Hong da haɗin baki da wasu 'yan ƙasashen waje don yin zagon ƙasa ga tsaron cikin gidan China, saboda wasu jerin rubuce-rubuce da 'yan sanda suka ce na kiran da a ƙaƙaba ma China takunkumin ƙasa da ƙasa. Babban alkali Victor Su ya ce babu wata isasshiyar alamar da a ta bakinsa za ta sa kotun ta yarda cewa waɗanda ake zargin ba za su ci gaba da aikata abubuwan da ka iya yin illa ga tsaron ƙasa ba.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can anjima da daddaren ku ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar Kamaru, ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.